Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyyar dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya yau talata 14 ga watan Yuni shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Daula ba muka kan labarai.
To Sarfilu, a yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urorin da basu fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin man fetur da aka kai wa hari a tekun Oman. Gwamnatin shugaba Donald Trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar Guatemala wanda za ta hana baƙin haure da suke kwararowa da ƙasashen tsakiyar nahiyar Amurka domin samun mafaka Amurka. Ƙasar China na aiki domin neman maslaha game da muhawara da ake yi kan ƙudurin dokar Hong Kong wanda za ta bada damar ɗaukar masu laifi zuwa ƙasar China domin a hukunta su.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya haɗe kan sashen sa na saye da sayar da hajar man fetur daga kamfanoni 5 zuwa 1. To ko menene alfanun yin hakan?
Amma yanzu da muka dunkula su sun fi ƙarfi kuma ko account ɗinsu wato yanayin kuɗin da suke tarawa ya fi kauri. Kamfanin tana da sama da dala miliyan 100.
Haka kuma za a ji cewa wata gidauniya ta ƙasar Jamus ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don gano bakin zaren warwar matsalolin da ake fuskanta a gidajen yara a Najeriya.
Kuma abin ne wanda ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta yi dube a kan shi. Duk irin kungiyoyi waɗanda suke da irin wannan tunani sun yi abubuwa wanda ya kawo ci gaba kuma sun san yanda ake samun ci gaba.
To sai a kasance da mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahotanni. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun waye gari lafiya ga labarin duniya mai karatu Daula Salim. A yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urori da basu fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin man da aka kai wa hari a tekun Oman. Ɗaya daga cikin tankunan mallakar ƙasar Norway ne, sauran kuma na ƙasar Japan ne. Na'urar tana jikin tankar ƙasar Japan, tana gaba kaɗan daga ɗaya daga na'urar da ta fashe. Tankar ƙasar Norway ta kama da wuta inda hayaƙinta ya turnike a sararin samaniya wanda za a iya hangowa daga tauraron ɗan adam da ke sama. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da laifin kai harin wanda ya faru a yankin tekun Iran. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce wannan harin da aka kai na baya-bayan nan akwai alamomin tambaya, domin kuwa Prime Minister Japan Shinzo Abe yana kasar Iran lokacin da suke tattaunawa da wani babban jami'in kasar Ayatollah Ali Khamenei a Tehran domin neman hanyar da za a sasanta tsakanin Amurka da Iran. Gwamnatin shugaba Donald Trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar Guatemala wanda za ta hana baƙin haure da suke kwarara daga ƙasashen tsakiyar nahiyar Amurka domin samun mafaka Amurka. Muryar Amurka ta samu wasu takardun yarjejeniya da ba sakawa hannu ba wanda za ta samar da wani tsari tsakanin Amurka da ƙasar Guatemala. An shirya cewa a gabatar da wa gwamnatin Guatemala a cikin wannan makon. Ƙarƙashin sharuɗan yarjejeniyar baƙin haure da suka gujewa shiga cikin hatsari a ƙasar El Salvador da Honduras, za a buƙace su da su nemi mafaka a Guatemala da farko domin samun sauƙi kan Mexico da Amurka. ga dukkan waɗannan da suka ci gaba da yin tafiyar su zuwa Amurka ba tare da sun nemi mafaka ba a Guatemala. Jami'an shige da fice za su mayar da su baya zuwa Guatemala. Ya zuwa yanzu dai Mexico ta ki amincewa da yarjejeniyar a matsayin wani bangare da yarjejeniyar ta kulla da gwamnatin Trump domin kaucewa haraji. Amma za a ci gaba da tattaunawa bayan da shugaba kasa Donald Trump ya bayyana cewa ya amince da sharuɗan da Mexico don dakile yawan kurarar bakin haure ta hanyar ɗaukar mataki da jami'an Mexico ke yi. Kasar China na aiki domin neman maslaha game da muhawara da ake yi kan kudirin dokar Hong Kong wanda za ta bada damar ɗaukar masu laifi zuwa kasar China domin a hukunta su, lamarin da ya haddasa gagarumar zanga-zanga da ta juye ta koma tashin hankali inda aka yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar. Yayin da take goyen bayan shugaban Hong Kong da ke cikin rikicin Carrie Lam, China na aiki ba dare ba rana domin dakile hanyoyin yanar gizo da kafafen sadarwa kan duk wata muhawara ko shirin gangami da ke ingiza muhawara kan kudirin dokar daukar masu laifi zuwa China. A can Hong Kong kuma akwai rashin amincewa da damuwa kan yadda tsarin shari'a yake a China, inda idan aka samu mutum da laifin barazana ta ƙasa ko jam'iyyar kwaminasanci mai mulki za a rufe masa baki ta hanyar kai shi gidan yari. A kasar China ba a yin irin wannan tattaunawar, amma a Hong Kong suna da yancin tattaunawa da binciken lamarin har ma da yin suka ƙarƙashin abin da ake kira da ƙasa ɗaya tsari biyu. An da yi wa yankin Hong Kong alƙawarin za ta ci gaba da samun ƴancinta na gudanar da tsarin shari'a da take da shi lokacin da tsohuwar ƙasar da ta yi mata mulkin mallaka Burtaniya ta miƙa yankin ga ƙasar China a shekarar 1997. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a jiya Alhamis ne kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi allawadi da kalaman shugaba Donald Trump na cewa zai iya karɓar wasu bayanai kan abokan adawarsa daga gwamnatin wata ƙasa, lamarin da ya kamata kowa a Amurka bai ji daɗi ba. Da take magana da manema labarai, Pelosi ta ce abin bakin ciki ne a ce bai san abin da ya kamata ba ko wanda bai kamata ba. Ta ci gaba da cewa muna da shugaban ƙasa da yake take doka kuma bai ɗauki rantsuwar da ya yi na riƙe ofishinsa da mahimmanci ba. Maganar kakakin na zuwa ne lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat ke tofa albarkacin bakinsu kan kalaman da shugaban ya yi kan batun katsalandan ɗin zaɓe daga wata gwamnati a hirarsa da gidan talabijin na ABC News yayin da aka yi da shi a ranar Laraba. A ranar Laraban ne Pelosi ta tabbatar da cewa idan har ya karbi taimako daga wata gwamnatin ƙasa, hakan zai haifar masa da laifin da zai iya kaiwa ga tsige shi. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a gabashin ƙasar Afghanistan ya hallaka mutane 8, 12 kuma sun jikkata. Jami'an gundumar sun ce jami'an tsaro da fararen hula na ɗaya daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su a ranar Alhamis a birnin Jalalabad, babban birnin gundumar Nagarhar wanda ta yi iyaka da Pakistan. Mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa wani babban jami'in 'yan sanda na ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. Wani sashen kungiyar IS da aka fi sani da ISKP ita ce ta fito ta ɗauka alhakin harin. Ɗaya daga cikin manyan jami'an sojojin Amurka ya faɗi a ranar Laraba cewa kungiyar ISIS a Afghanistan na ci gaba da kasancewa barazana ga Amurka.
To, Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Be away.
To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin kamfanin mai na Najeriya NNPC ya haɗe kan sashen sa na saye da sayar da man fetur daga kamfanoni biyar zuwa daya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sale Shehu Ashaka.
Kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya haɗa kan sashen sayar da hajar man fetur da kamfanoni biyar zuwa kamfani daya wato NNPC Trading da ake kira Duke Oil da yake kaddamar da sabon ofishin na kamfanin da aka dunkule waje daya. Babban daraktan kamfanin mai kantuka Challabaru ya ce matakin zai inganta ayyukan cinikayyar man fetur na Najeriya da ƙara tasirin ta a kasuwar duniya.
Amma yanzu da muka dunkula su sun fi ƙarfi kuma ko account din su wato yanayin kuɗin da suke tarawa ya fi kauri. Kamfanin tana da sama da dala wuri na bugun wuri miliyan 100 a cikin taskarsu wadda za su yi amfani da shi su sayo su sayar ba sai sun je banki ba. To kaga inda guda biyar ne kila kowace tana da dala miliyan 20 ko da ɗan kai ba zai zama suna da ƙarfin da za su je su sai ko da jirgi ɗaya na man fetur ba.
Wannan mataki da aka ɗauka dai in ji babban manajan sashen Malam Inuwar Waya ya ce zai ƙara samar wa Najeriya kuɗin shiga inda a shekaru uku da suka gabata aka samu sauyi mai ma'ana.
Da kuma shiri irin na wannan gwamnati a yi bayani a kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati. A buɗa kowa ya sani, a hana cin hanci, a hana rashawa. To duk saboda waɗannan yanzu kamfani yana yin riba sosai kuma akwai kuɗaɗe da suka shiga cikin asusun kamfani. Ga su nan ƙarara kowa yana gani ƙarshen shekarun nan uku duk jawabin sarrafa kuɗaɗe da aka yi na shiga da na fita ya nuna a ƙarshe waɗanda auditoci suka zo suka duba suka fassara suka bayyana ya nuna cewa kamfani yanzu yana yin riba.
Shin wani hali ake ciki ne game da aikin haƙan man fetur a yankin Bauchi da Gombe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar a lokacin yakin neman zaɓe? Ga amsar da shugaban kamfanin NNPC Kacin Labaru ya bayar.
Ba a cewa gashi sai an gama dafa don ka dai alhamdulillahi ana samun nasara. Muna godiya mashi mai girma shugaban ƙasa da ya ba mu haɗin kai kuma ya dinga kora mu yana tambayar ya ina ake ne. Insha Allah ita dai wannan rijiyar da muke kai don irin abubuwan da muke gani lokaci yana ja don ko ina muka je muka ga wannan abu mai ɗan armashi za mu tsaya mu bincika sannan mu ci gaba don kan Allah yarda in dai muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida irin gun da muke shi kuma shugaban ƙasan Allah yarda zai bayani wa mutane don ka dai alhamdulillah ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara.
Har zuwa yanzu dai man fetur ne babban hanyar samun kuɗin shigan Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Sale Shehu Ashaka. To gidauniyar Konrad Adenauer Stiftung ta kasar Jamus ta shirya wani taron wayar da kan masu ruwa da tsaki da zai taimakawa 'yan Najeriya wajen gano bakin zaron warware matsalolin da ke fuskantar gidajen yari tare da taimakawa wajen sauya yanayin gudanar da su domin a samu nasarar gyara halayen fursunoni ba tare da an saba wa doka ba. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ta halarci taron ga kuma rahoton da ta haɗo mana.
Rahotanni da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje da ta Amnesty International suka ruwaito da bayanin sakamakon bincike da suka gudanar akan gidajen yari a Najeriya ne ya jawo hankalin gidauniyar Konrad Adenauer Stiftung har ta shirya wannan taron da ya dalilin haɗa ƙwararru a fannin kare haƙƙin bil'adama da na tabbatar da walwalar fursunoni da kuma na jami'an kula da gidajen yari. Vladimir Craig shine shugaban gidauniyar Konrad Adenauer Stiftung a Abuja.
If you compare Nigerian prisons with, for instance, US or European prisons, you will realize that those prisons abroad have a completely different standard.
Craig ya ce idan kika duba ko kwatanta gidajen yadi da ke kasar Amurka da na kasashen Turai zaki ga wagegen bambanci da waɗanda ke Najeriya wajen yanayin tsafta da kyau da kuma yadda ake kare haƙoƙin fursunonin da ke amfani da su. To wani mataki za ku ɗauka wajen taimakawa gidajen yarin?
We as a German foundation, our mandate is to bring together stakeholders.
A matsayinmu na ƙungiya daga ƙasar Jamus, Hurumunmu shine mu kawo masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin rumfa guda inda za a tattauna tare da yin makabaloli na samu hanyoyin warware matsalolin. Daya cikin abin da ya dauki hankali a taron shine batun cinkoso a gidajen yarin kasar, wani abu da shugaban hukumar kula da gidajen yari Ahmed Jafar yace tuni har sun fara daukan mataki.
Kuma gidajen yari saboda irin kulawar da ta samu a ƙarƙashin wannan gwamnati ta President Muhammadu Buhari, mun yi ginoni da yawa. Dan ginonin namu yawancin gidajen yarin mu sun kai shekara 100, kuma ginonin da muka iske na laka ne. To yanzu ne muke canji da wannan gwamnati, don mun samu gwamnati mai kula wadda kuma ta ga cewa ya kamata ta canza yanayin gidajen yari. To kuma mun gina da sauransu har muka hito da wani gidan yari wanda muke kira 3000 capacity, mai daukar mutum 3000. Muka yi komai a ciki da sauransu, gina ce ta zamani da sauransu wadda za ta ba da daman mutane su zauna ba cikin kunci ba, cikin zaman lafiya da mutunci hankali kamar suna gidajensu.
Daya cikin waɗanda suka halarci taron kuma shugaban Jamo Foundation Muhammad Jamo Yusuf ya tsokaci akan taron.
To na farko dai babu abinda zamu fara face mu fara godewa ita wannan kungiya ta tsohon shugaban kasan Jamus, wato Conrad, kuma bayan haka wannan abu ne wanda yake da kyau, kuma abu ne wanda ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta yi dubai a kan shi. Duk irin kungiyoyi waɗanda suke da irin wannan tunani ya kamata a haɗe su, a yi amfani da su, a yi aiki da su, domin su a ƙasashensu sun yi abubuwa wanda ya kawo ci gaba, kuma sun san yanda ake samun ci gaba. So samun su suna da sha'awar shigowa cikin Najeriya abu ne wanda mu ma zai ƙara haska mana fitila na yanda ake yin abin domin kuma mu samu sauki a kansa.
Gidauniyar Conrad Adenoa Sifton ta yi shekaru 64 tana taimakawa ƙasashe sama da 100 a hanyoyi daban-daban na gudanarwa a duk faɗin duniya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar ciki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi dake. Lalle kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu tattauna ne akan matsalar katon kai, wato macrocephaly a Turanci. Macrocephaly wata cuta ce da kan sa kan yaro yayi kato fiye da yadda ya kamata. A wasu lokutan yakan zama wata alama da ke nuna cewa akwai matsala a kwakwalwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da warhaka.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar katon kai da ake haifan yara.
To katon kai a likitance ana kiran shi macrocephaly, wato kan da ya girma fiye da kima. Kuma akwai yaran da ana iya haihuwa su da shi, akwai wanda kuma sai sun fara girma ake ganin shi. To akwai matsaloli da dama da suka iya sa a haifi yaro da wannan katon kai. Matsalar waɗanda suka fi, wanda su ne aka fi gani a nan, misali shine wanda ruwa yake iya taruwa a kan nan, baya zagayawa inda ya kamata. A cikin kwakwalwa akwai wasu koguna wanda ruwa yake zagayawa. Wannan ruwan yana da amfani a kwakwalwa saboda yana taimakawa wurin bata, yana dauka wasu sinadarai yana zagayawa da su, sannan kuma yana bata kamar a ce kushin kenan, kamar dan idan wani abu ya faru ba za ta girgiza ta bugi kashi ba directly, haka kai tsaye ba za ta bugi kashi din ba. To idan aka samu toshewa ta hanyar da wannan ruwa yake zagayawa, sai ruwan nan ya rinka taruwa. Idan ruwan nan taru sai girma, sai kai ya ƙara girma, sai ya fara girma. Saboda haka akan iya samun wannan matsala tun jariri, tun lokacin da yake cikin cikin uwar shi. Kamar misali abinda ake magana kan congenital hydrocephalus kenan. To akan iya kuma sai an haifi yaro lafiya lau, sai ya rashin lafiya, ko a wurin haihuwa ya dauke su kwayoyin cuta, sai ya samu sankarau wanda zai shafi kwakwalwar, sai kuma ya shafi wannan hanyar inda ruwan nan yake zagayawa, shi ma ya toshe, sai kai ya fara girma ko kuma wani abu ya sa jini ya zuba a cikin wannan hanyoyi inda ruwan nan yake zagawa ya toshe shi ma kansa ya fara girma ya zama kato.
To likita misali an haifi yaro ba tare da wannan matsala ta katan kai ba sai da wani abu ya same shi shin tana nuna alama kafin kannasa ya fara girma?
Tana nuna alama ya danganta ga shekarar yaron misali saboda su kasusuwan kannan ba kashi ɗaya bane kuma suna daukar lokaci kafin su haɗe su yi kamar sun yi kashi ɗayan nan saboda haka a lokacin da wannan kasusuwa ba su gama haɗewa ba duk abin da zai iya kawo ruwa ya taru a cikin kannan zai iya buɗe kansa ya girma akwai waɗanda sai yaro ya dan girma kamar shekara 2 ko zuwa 3 wasu cututtuka na daban kamar abin da ake cewa cutar riket yana iya sawa kan yaro yayi girma akwai wasu cututtuka da ake gada akan haifi yaro da su wanda a likitance ake cewa congenital abnormalities ne haka wanda su ma suna da alaka da katan kai amma dai mafi yawanci wanda ake haihuwa da su sune wanda wannan shi hydrocephalus shine abin da ke kawo shi
shin likita yara ne kawai suke cin karo da wannan cuta ko kuma manya ma sukan samu kansu cikin wannan matsala
akan iya samun manya wanda sun girma sai suka samu wani dalili da zai sa hanyar zagawar wannan ta toshe ko wani ƙari ya fito ya toshe wurin ko ai wani hatsari da zai sa wurin ya samu rauni kuma ya toshe ko kuma ai sankarau shi ma ya toshe hanyar da ke inda ruwan nan yake zagayewa bambanci shine yawanci a manya saboda kasusuwan kan sun haɗe ba a ganin wannan katan kan to amma suna da wasu matsaloli na musamman matsanancin ciwon kai idanunsu su dan juye haka wanda likitoci za su ake bayanin shi kamar idanunsu su yi kamar rana ta zo faduwa abinda ake cewa sunset appearance to irin wannan lokaci idan likita ya gani akwai matakai da ake dauka saboda idan ba haka ba zai iya zama matsala sosai
to likita bayan matsalar ta nuna kanta yaro yakan dawo daidai
to ya danganta ga me ya kawo shi misali waɗanda aka haifa da shi wanda an samu matsala ne a wurin hanyoyin da ruwan yake zagayawa suka toshe akwai matsala ana haihuwa yaron nan akwai roba da ake sawa wanda za ta ba ruwan damar ya rinka kaucewa hanyar ruwan sai ya zama kenan amma wata magudana ta daban sannan likitocin da suke duba harkar kwakwalwa za su duba su gani idan abin da za a iya yi aiki ne za su yi mai aiki idan abin da ya biyo bayan hatsari ne ko jini ya toshe wurin shi ma za su duba su ga dai matakan da ya kamata idan kuma wani ƙari ne ya fito ya toshe hanyar idan aka yi aiki aka cire ƙarin yawanci akan samu saukin abin sai kuma kan ya dan koma daidai yadda ake bukata
wasu irin illoli wannan matsala ke haifarwa
na daidai idan aka tunanin cewa ita kwakwalwar nan ita ce take kula da komai na jiki idan ya zama ruwan nan yana taruwa yana budewa yana hada kwakwalwar yana matse ta daga jikin kashi sai kasance ya lalata kwakwalwar sai zama kenan duk wani abu da ya kamata kwakwalwar ta yi ta fara samun matsala saboda duk inda ya kamata aikin da ya kamata ta yi ba zai yi shi akai-akai ba za a iya samun convulsion za a iya samun makanta za a iya samun tafiya ma ta zama matsala za a iya samun tabin hankali da sauransu saboda haka matsaloli ne da dama
to likita ya yanayin girma da kuma mu'amalar yara masu wannan matsala ta katan kai
to waɗanda aka yi wa aiki misali aka sa musu wata magudana ta daban sukan girma yadda kwakwalwar za ta iya girma yadda ake so ba tare da ta samu wani damage ba kuma za su iya rayuwarsu kamar yadda kowane yaro zai rayu amma wanda kwakwalwar ta riga ta samu damuwa to ya danganta ga tsananin damuwan nan akwai tsananin damuwan da zai sa yaro ko zama ba zai iya yi ba kin ga kenan irin wannan zai zama komai sai an yi masa saboda haka yanayin yaron ya danganta da yanayin tsananin cutar
so likita yaya zamu kwatanta yawan yaran da ake haifansu ko kuma cin karo da wannan matsala ta katan kai
to alkaluman suna da wahala saboda akan haifi yaran nan wani lokacin ba a asibitoci ba kuma mutane sukan alakanta shi da wasu cututtukan na daban ba sa ganin cewa cuta ce ta asibiti saboda haka akan samu matsala wajen aje irin waɗannan alkalmomi amma dai akan same su daga lokaci zuwa lokaci manyan asibitoci kuma za su nuna maki misali kamar konan inda nake aiki a wannan shekara akalla mun ga guda ɗaya a wannan shekarar sannan kuma na san manya-manyan asibitoci asibitoci suna gani fiye da mu saboda yawanci yawan patient din su wato marasa lafiyan su sun fi namu akan same su sosai.
Matsala ce wanda ma ake iya samun ta tun yaro yana ciki. Me yake haifarwa? Akwai wani abu da mahaifiyar take yin da yake kawo wannan abu ko kuma wani mataki ita ya kamata ta dauka domin kare kanta ko kuma kare danta daga faruwar wannan matsala?
To, wani lokacin waɗannan matsalolin suna faruwa lokacin da tun aka samu juna biyun nan, a lokacin ma mahaifiyar bata ma san tana da juna biyu ba, kuma mafi yawancin lokaci babu wani dalili da zaka iya rikewa ka ce wannan shine abin da ya kawo shi, shine babban matsalar. Akwai sauran abin da ya shafi alaka da sauran su, misali wanda an gano cewar rashin wasu sinadarai yakan kawo kamar folic acid, wanda abin da ake cewa irin su spina bifida misali, wanda wani lokaci yana da alaka da katon kai din nan. To su wasu kasashe abin da suke yi shi wannan folic acid ana sa shi cikin fulawa ko sauran kayan abinci da kowa zai ci, sannan yarinyar da ta kai misali kamar shekara 18 abin da ya sama za a ce rinka shan folic acid na, saboda koda za ta samu juna biyu zai iya kare yaro daga irin wannan. To amma ba kowane katon kai ne kuma yake da alaka da irin wannan spina bifida ba, mafi yawanci ba a san dalilin shi ba, saboda haka ba wani abu ne da za a ce gashi ta kamai mai uwa za ta yi ba, illa iyaka duk mace da take da juna biyu ko take tunanin samun juna biyu da bukatar ta guji shaye-shayen magunguna kowane iri ne na gida ko kuma na likita, sai abin da ya zama dole wanda likita ya gani ga tana buƙatar shi a rubuta mata sannan ta sha.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Satahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, niki cewa mu kasance lafiya.
To madalla ga da Hawwa Umar da likita, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Ya Allah ya Allah na huka.
Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsuntsiya mu daure mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Da kare haƙƙin ƙananan yara.
Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa.
Ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina. In zai yi irin da nama na sai ya ba ni 'yata.
Gwagwarmayar kare haƙƙin bil adama.
Mun shi zahi. Mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata.
Sai a dakaci shirin da ni Alheri Grace Abdu zan gabatar da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana a tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mitoci 102.5.
Kai mata su ne duniya.
To madalla sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sarfilu a takaice dai, yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da yake nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urori da basu fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin man fetur din da aka kai wa hari a tekun Oman. Ɗaya daga cikin tankunan mallakar kasar Norway ne, ɗaya kuma na kasar Japan. Gwamnatin shugaba Trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar Guatemala, wanda za ta hana baƙin haure da suke kwararowa daga ƙasashen tsakiyar nahiyar Amurka domin samun mafaka a Amurka. Ƙasar China na aiki domin neman maslaha game da muhawara da ake yi kan ƙudurin dokar Hong Kong, wanda za ta ba da damar ɗaukar masu laifi zuwa ƙasar China domin a hukunta su. Lamarin da ya haddasa gagarumar zanga-zanga da ta yi juye ta koma tashin hankali, inda aka yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar.
To madalla a gaishe sheki. Masu sauraro a nan maka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da za mu kawo muku sabbin rahotanni da ma Haka kuma za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim wadda ta yi gabatar da shirin da kuma Cibahiru Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau Mr. Craig. Ni Sarfil Hashin Gumin nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
Afrique.